Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku ɗan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugabar ya aina zai tsaya takarar Allah ya kai mu 2019. Shugaban ya aina hakan ne a taron koli na APC kafin ya wuce zuwa London. Sakataren APC mai malabu ni ya ce muhawara kan wa'adin shekara ɗaya ga shugabannin jam'iyyar da aka kawar bai shafi ƙarfin jam'iyyar ba.
Karko da ta yi kuma tana da farin jini sai ta zama abin sha'awa ga al'umma, musamman ma kuma kamun ludan shi shugaban Muhammadu Buhari, 'yan Najeriya sun gamsu.
Shugaban BSO na Taraba Ahmad Zakari Guroje ya aina takarar majalisar wakilai da zumar surun ta kabilun tsaunin Mambila don zaman salama.
Domin duk yarurrukan Taraba State babu wanda bai ga masifar da ke tare da tashin-tashinan da ake fama da shi ba.
Tundurar 'yan sandan Najeriya ta kama haramtattun bindigogi 425 daga mutane da ke rike da su ba bisa ka'ida ba. Shugaban PDP Uche Secondus yana buƙatar diyar naira biliyan 1 da miliyan 500 daga ministan labaru Lai Muhammad kan zargin ɓata masa suna. Nasiru Adamali, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban kungiyar 'yan Shi'a reshen jihar Katsina, Sheikh Yakubu Yahaya, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Sai kuma shugaban kungiyar 'yan yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani, ga Sheikh Yakubu Yahaya.
Ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu fada. Shi wannan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba. Ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne. In kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku, su wa'innan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari, kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi. To in ya zama kuma an samu irin wannan, to a ina ne za a tsuguna a yi noma? A ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo? In ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai, duk abubuwa sun tabarbare, ba mai ce ma wani bari, ba mai ganin mutuncin wani, ba mai ganin girman wani, sai kuma a wayi gari an biya bukatan waɗansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a boye, wanda ba a san su ba, amma ta ƙarƙashin ƙasa su ne suke amfana da waɗannan rigingimu din. Ba ka ya kamata su zauna su fahimci Fulani, su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya, domin a samu fahimtar juna, kuma ya zama kenan wato ainihin al'amura sun koma yanda suke. Allah kala ji sauki komawa al'amura da suke, kamar da muka sani can da shekara 50 60 da suka gabata dai wahalan gaske take, al'amari ne na Allah yana yi wa samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din. Amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi, wace rawa za mu taka mu? Ba mu tsaye mu na Fulani misali ko matsatsin na manoma. Ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri. Wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu. Su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abinda ake ce ma muqawwimatul hayat, abubuwa na rayuwa, ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi, lafiya, hanyoyi, tsaro, tattalin arziki. Sai da yake wato ainihin za a wayi gari ana da waɗannan ɓangarora guda uku. Ɓangare na farko shi ne wato a samu abinda ake ce ma middle class, wato matsakaitan masu kuɗaɗen shiga, ya zama su suka fi yawa, ya zama marasa shi suna da ƙaranci wanda ba su wato ba su kai na yawan middle class ba. Sannan kuma na ƙololuwa wanda ake ce ma high class, su kuma su zama 'yan kaɗan ne. 'Yan kaɗan su zama high class, mafi yawa su zama su ne middle class, na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class. So sai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya. To amma shi tsarin da ake tafiya a kansa, wanda ita gwamnatin take tafiya a kansa, wanda kuma gashi nan komai a rubuce, tattalin arzikin nan an tsara shi, ga yadda za a yi da shi, ga yadda za a kasafa, ga yadda jihohi za su samu, ga yadda ƙananan hukumomi za su samu, ga yadda kaza, ga yadda kaza, ga yadda kaza. Amma sai a wayi gari kawai an karye waɗannan dokokin, an kau da kai daga gare su, an yi waso su, an yi wasa cika tashi.
Shi kuwa Mr. Mark Amani cewa ya yi.
To a gaskiyar magana abinda yake faruwa a Najeriya ta arewa na sha faɗi, idan har da za mu fito mu rinka biya kanmu gaskiyar wallahi mun bata. Kuma ba wai gaban shi ne za su zo dama su sha wahalar abin da ke faruwa ba ya kanmu jikoki domin a yanzu maganar da ni ma da nake magana a yanzu idan in ka duba dattawan da muke da su daga kan kaina shekaruna aƙalla daga shekara 60 zuwa 85 a Najeriya kuma ta arewa wallahi ba mu da yawa ne sai mu duba shi yaya rayuwar ƴaƴanmu zai kasance nan gaba gaskiya mun kai su mu ko shakka babu ba za su yafe mana ba a halin da suka samu ko a bari mu duba mu gani farko dai muna da mai martaba sarkin musulmi sannan na biyu muna da mai martaba mai tangani ciyaman na sarakunan kiristoci na arewacin Najeriya har da Abuja to idan ana maganar a shugabannin al'umma to ko shakka babu babu waɗanda za a nema su fito yi wa mutane gargaɗi su tuka da umma har ba za a nuna musu iko da mulki ba to bari a rufe domin sau da dama muna sauraron duk abin da ke faruwa a arewacin Najeriya wallahi abin kunya ne amma na tsokali cewa in ba dan ba dan ba kada ce na amanin sabo wallahi na ce ko da abinci ne in dai kama da arewacin Najeriya ni ma ba zan ci ba na sha kuɗi dan bakin ciki ma saboda haka kiraye kiran da muke yi a gaskiyar magana da mutane suna ji suna amfani da shi kuma sun san abin da yasa muke faɗin wannan wallahi ko da wani ya ce ka je ka yi kaza domin ka biya min bukata na ko kuma je ka yi kaza domin ka biya wancan bukata wallahi babu wanda zai yarda da ni amma tunda ana mana kirari cewa mu jajiri ne to gaskiyar magana mu ne hikima a ce mana mu jajiri ne idan ana neman masu basira masu hikima masu hangen nesa idan aka same dan Allah mutum an gama amma abin mamaki an waye gari mun ce mu ba ku abin da za mu yi ko muke yi sai dai karkashe yan uwanmu yace ko da dabbobi ne akwai wani dabban da kai bai kama ka rai gidanka idan in ya haihu ko kuma ta haihu wallahi duk sabon da ka saba da kanyar nan ba za ka taɓa yadda ka je wajen ɗayanka ba ko da ɗayanka zuwa ne sai da bibi yadda kaza ta ce faɗa da shaho in ka fi ɗaukan
haka dai to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana